wai shin ina dalibin nan ne dan Najeriya dan asalin jihar Kano wanda ya fi kowa cin jarrabawar gama sakandare ta waye a shekarar 1984 wanda har gwamnatin Kano a wannan lokaci ta taba masa alƙawarin daukar nauyin karatun sa har ya gama jami'a.
Surana Sarki Abba Abdulkadir, na bincike akan harkar abin da ya shafi cutar kansa a Chicago, garin Chicago a Amerika, a university da ake cewa Northwestern University. Wato na yi sa'a cewa na samu wani tallafi wajen tahowata nan. To maganar yadda za ka zo America ma mutane ba wanda ya sani, ta ina ma za ka fara ka kullo abin baka ma sani ba. Kuma wani abu da zan ƙara wanda yawanci ban so in muna fadar wannan magana ga duniya ba, amma yau zan fada. Gwamnati ta gida ta jihar Kano, sun saboda maganar jaraba da ne ta WAEC, sun ce sun za su ɗauki nauyi na har zuwa PhD degree na uku ko ina a duniya.
Cin da kai wa jarabawa.
Yawwa. Sun bani wannan a rubuce, an yi gangamin taro, an yi komai, ina da takarda da komai, naje har gwamna, lokacin gwamna Ahmed Daku. To shikenan, to sai na zo na samu ita wannan wanda za su dauki nauyi na, kaga ba sai na nemi tallafin jikin. To amma kuma sai zama na cewa akwai wani abu guda ɗaya da su wannan Howard Hughes ba sa biya, shi ne health insurance. Haka abokai suka yi mushara'a, to tunda kai already dama Kano ta yi maka alƙawarin ɗaukan nauyinka gaba ɗaya. Kuma gashi yanzu ka ma rage muku aiki, tunda wannan hawaci suna biyan kusan 90% ka 90 cikin 100 abin da kake nema. Wannan ɗan kalilan ne na magana health insurance, ka rubuta takarda ka ce gashi wannan kawai kake tambaya. Shikenan na rubuta takarda na aiko scholarship, na ce gashi ga takardar da aka bani da gwamna ya bani lokacin da ne wannan kaza za a ɗauki nauyi na, amma yanzu ba ɗaukan nauyi nake so ba saboda na riga na samu tallafi. Amma wannan maganar insurance ta lafiya gashi ga kuɗin kaza ne. Saboda haka a taimaka min, kuma kuɗi ne kamar yadda ka sani ba masu yawa sosai ba. Wallahi abin da ya bani mamaki.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam warahmatullah.
To da wa muke magana a cikin shirin madubinka ba?
Surana Sarki Abba Abdulkadir.
To wannan Sarki Abba Abdulkadir, daga ina ka fito kuma mece ce sana'arka?
Daga Kano na fito, haifaffen cikin Kano ne, ga kuma ni na yi karatun likitanci, sannan yanzu ina bincike akan harkar abin da ya shafi cutar kansa wadda ake cewa sankara da Hausa, ko abin da nake kenan.
To na san cewa kana zaune a Amurka, wasu jami'a kake? Saboda na ji da ina binciken nemo ire-iren kuɗin, ina cikin bincike na ji an ce ai ga wani farfesa ne ma kuma ba Kano ne, nace a to wannan shine dalilin da yasa na fara binciken sai na nemo kuɗin. Ya za ka yi ɗaga mun wani abu akan wannan? Kai farfesa ne na likitanci?
Ina nan a Chicago, garin Chicago a Amurka, a university da ake cewa Northwestern University. So ina ɓangaren harkar medical school, wato makarantar rayayyen likitoci kenan, ko? So anan nake ni professor ne, kamar yadda ka faɗa, a ɓangaren pathology da kuma urology.
Oh, wato kenan abin da ya shafi, in na fahimce ka, urology abin da ya shafa mafitsara kenan?
Abin da ya shafi haka, abin da ya shafi harkar sanin yadda cututtuka suke faruwa, musamman abin da ya shafi, saboda ina bincike akan kansa wadda ta shafi kansa wadda ta ake cewa ta prostate, wanda kansa ce wadda tana shafar maza da yawa, kusan fiye da rabin mazaje in suka kai wani shekaru suna samun wannan cuta. So abin da nake bincike akai kenan.
To bari mu dan koma kafin mu natsa mu ji irin ayyukanka a nan. Dole kowace tafiya tana farawa da taku ɗaya ne. Ya ka faro karatu, ya ina ka fito, wani zuri'a ka fito, sannan ya aka fara makaranta har zuwa kamar misali kilan jami'a? Dan na san dai ka yi Ahmadu Bello University Zaria.
Haka ne. To ni mahaifina mutumin magashi, magashi ne na cikin gari, kuma Allah cikin ikonsa tun daga yayena a hannun kakannina na taso a nan Wudunawa. To saboda haka farkon primary da na fara yi ita ce gidan makama. Primary school. Na din za san wannan makaranta
mutane. Ta wuce secretary kofar kudu kenan da take
kuma. Yawa, eh, kware tsalle gidan sarki ba kofar kudu. Haka ne kofar kudu gidan sarki. So anan ne primary kuma a dai nan guwar ne karatu na allo da sauran karatun littattafai duk da ake yi haka dai a gurgurdo. Bayan na gama primary school sai na tafi government technical college Wudil. Nayi shekara biyu a nan
gwamnati da ke Wudil.
Yawa, ta technical. To bayan nayi shekara biyu muka yi jarabawa ta shiga science schools, makarantun kimiyya da ake yi. Yawa, to daga nan sai na samu tafiya science secondary school ta Dawakin Tofa. To a nan na karasa har muka yi WAEC GCE, daga nan kuma sai na tafi Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Na fara yin SBS shekara guda da ake yi, sannan na shiga karatun medicine har na gama a 99.
To idan na fahimce ka, makarantun da kai duka na ji, ban ji makarantar kuɗi, ban ji ka ce ka yi kaza ba model secondary school na kuɗi da ake. A lokacin ba makarantun kuɗi ne ko kuwa ba halin zuwa ne?
Akwai makarantun duk da yake dai ba kamar yadda suka yi yawa yanzu ba, amma gaskiyar lamari, gaskiyar magana shi ne makarantun na gwamnati suna da ƙarfi da kyau sosai, yanda yawanci ba lallai ne mutum sai ka ce ka je makarantar kuɗi don ka samu wani ƙarin tallafin karatunka ba. Gaskiyar lamari tun daga primary school da yanda muka taso har malamanmu dukkansu ƙwararru ne sosai har zuwa na secondary school, ba ma jin wani bambanci ko mun bambanci ko mun gaza muka gwada kanmu da makarantu na kuɗi. Saboda haka ni ban ma taɓa ma sawa a zuciyata wai ta makaranta ta kuɗi ba, gaskiyar lamari duk karatun da muka yi na farko.
Har zuwa A2 ka dama ita ma ta gwamnati
ce. Har zuwa A2, haka.
To daga nan da kai A2 a ɓangaren likitanci da kai A2 akwai wani abu da ka zaɓa lokacin ka ƙware ne?
To lokacin da yake digiri ne na farko, lokacin ana yi ne na gaba ɗaya, amma a lokacin ni muna lokacin musamman shekaru biyu na ƙarshe na A2 na riga na samu wato interest na cewa ina son in ga ƙwaf na magana
cututtuka.
Yawa, ganin ƙwaf ma'ana shi ne za ka ga mun san cewa cututtuka da yawa za mu mun sani mutum zai zo kamar rai da zazzaɓi da ko wani abu, za a ce to abu kaza ne ya same shi ko wani abu kaza. To abin da ya fi birge ni shi ne in san cewa to me asalin abin da yake samun wannan cuta. Idan ma musamman kamar misali a ce malaria, ce ƙwayar malaria tana jikin mutum, me yasa, ta yaya ƙwayar malaria a jikin mutum take sa ka kai rashin lafiya, ta yaya ƙwayar cutar take taɓa ƙwai a jikinka wannan ɓangare da wannan ɓangare da wannan ɓangare, me yake faruwa har cutar kuma ta zama ta auku ta yi manifesting ta zama buruzi a jikin mutum. To shi ne abin da ya fi bani shawara. To saboda wannan shi yasa nake da kamar sha'awa na harkar bincike. To abin da ya sa ma kaji dalilin ma da ya sa na ce ina so in fito waje kenan. Saboda na fahimci cewa gaskiya mu saboda rashin ƙarfinmu na tattalin arziki ba mu da kayan aiki da kuma yawanci binciken da ake sai dai mu ga an yi shi daga waɗansu yo mu makaranta. Yawa, sai mu karanta sai mu ce sun yi kaza sun yi kaza sun gano kaza. To ni abin da ya bani sha'awa mu me yasa mu ma ba za mu ce mun taimaka wajen sanin wannan abun ba, mu zama mu cewa namu taimakon mutane suna amfani da shi. To da na fahimci wannan sai na yi tunanin cewa to shikenan bari nemi inda yake na ne yanzu a duniya aka fi ci gaba wajen wannan ɓangare. To sai dai na shawara ta ƙare akan cewa in zo America har in zo in yi PhD degree na uku, daga nan kuma in shiga na fantsama wannan hanya shine har yanzu ban fito ba gashi har yanzu a ciki
ina ana sai bincike to amma misali lokacin da kai jami'ar Ahmadu Dan da ka gama digirin farko kai na biyu a wurin ne gaba daya
a'a ina gama digirin da na farko ka san shi harkar medicine dama yawanci abin da ake in kai zakai abin da ake cewa residency residency wanda kamar in ka zabi bangaren da kake so kware sai kai wannan residency ka zama kwararre a kai har ka zama abin da yake cewa consultant daga nan kuma kai ci gaba
ka koma tintiba da sauransu
yawa to ni wato dai sa'a cewa na samu wani tallafi na akwai wani foundation anan da ake cewa Howard Hughes Medical Institute idan ka duba cike shi zaka ga labarin sa su wannan Howard Hughes Medical Institute wato kamar wakafi ne wanda yake taimakawa wajen duk wanda suke so su karin zurfin ilimi da wajen bincike na harkar cututtuka abin da ya shafi lafiya suna ba wa mutane tallafi to yanda ne sa'a sai zanna cewa a wannan shekara sun bude cewa ko daga ina kake a duniya idan kana so kai PhD zaka iya kai applying zaka iya zaben ka to Allah cikin ikon sa sai nayi applying da ne applying to shine suka bani tallafi so shine suka gaba ɗaya dauki nauyina na zuwa nan
digiri na uku digirgir din
digiri wannan digiri na uku nazo nayi na
insha Allah John Hopkins
ko a Johns Hopkins University to shine haka
to duk wannan abin da ka faɗa ga wanda bai san ka ba sai yau kile fara ganin ka ko kuma yana da labarin ka saboda kwanaki na ga har wani karama ka da akai da sauransu naga yake yawo a YouTube lokacin gashi labari ya taho tiryan 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 kamar ya tafi ba gargada wace gargada ka fuskanta tafiya
a gargada ai rayuwa dole ne akwai gargada farkon fara ma tukunna ni tun daga gama primary zuwa secondary na samu gargada
yawa
wanda gargada ce ta yanzu ne ta an sai ga ni'ima ce Allah ya yi min amma ban gane ba a lokacin saboda abin da ya faru shine na yi common entrance exam da ake yi
in ka ne shiga secondary
to akwai ta federal da ake yi da akwai kuma ta jiha to nayi ta federal sai ta fara fitowa sai na ci jaraba wannan zan cewa akwai makaranta a Bendel na ci wannan
Bendel a kudancin Najeriya
to ni a lokacin dukkan ciri na ina ta murna zan tafi to Allah cikin ikon sa kakata Allah ya ji kanta da rahama sai ta ce ai ina ba zan tafi Bendel ba nayi kankanta yawa nayi kankanta yaushe zan tafi wannan gurare kuma ka san a lokacin ba dade da yin ni ban san wannan ba amma daga bayan ne tunani sai ga yake ba sa sama da aka gama ai bai fi shekara 7 ba a lokacin ko shekara mai shekara 10 ba da gama shi to kaga duk akwai wannan abu to ni lok wannan ya zama mun tangarda babba saboda abin da yasa ya zama tangarda ita a jarrabawa ta jiha sai zama na tawo bata fito ba duk sauran abokai na kowa ya samu jarrabawa sa ga wanda zai tafi makaranta kaza ni tawo bata fito ba to a lokacin gaskiya na shiga tashi hankali saboda nai har nai tarin cha to shikenan ni karatu na daga nan ya yanke ma dake nan tunda gashi wannan makaranta na samu an ce ba zan je ba ita kuma wannan ta jiha bata fito ba to gaskiya na shiga cikin tashin hankali sosai to Allah cikin ikon sa sai ya zama na cewa kuma daga baya daga karshen karshe sai ta fito na samu wannan zuwa Wudil technical kamar yadda na gaya to na ɗaya kenan na biyu wajen tahowa ta nan gaskiya a lokacin saboda mutanen mu mun gama karatun likitanci yawanci kuwa ABU yawanci inda ake zuwa Ingila ake zuwa kamar a shekara
ɗaya a tafiya Turai
ko shekara ɗaya haka sai a wannan to maganar yanda zaka zo America ma mutane ba wanda ya sani ta ina ma zaka fara ka kullowa abin baka ma sani ba to inda Allah ya taimaka akwai wani professor daga nan America New Mexico ya je irin visiting professor din nan gaji ziyara haka tana ziyara a cikin da zai dan zauna yawa ABU to shine dan waye mana da kai ce to in zaka yi gayin da zaka gayin da zaka yi saboda aka jarbawa da nayi wanda ake cha GRE ta in zaka zo kai karin kai degree anan na na biyu ko na uku a America sai kai wannan a lokacin da nayi ta gaba ɗaya ba wanda na sani wanda ya taba jin sunan jarabawa ma tukunna ka amma ya 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 take sunan ta ba mu taba ji ba to haka dai naje consulate ta America a Kaduna
saboda suna da
eh Kaduna consulate American consulate
eh suna masarawa da a lokacin
haka ne kware da gaske da naje to suna da mai bada shawara kan harkar ilimi da shauransu wata mata black american ce so ne ga mata caga abin da nake ga nake so gashi to ita ta dan bani shawara tace ga yanda zaka yi to saboda kamar zance nayi abin ne kamar makaho ne yake
lalibe ne ka dinga yi
cikin duhu ban san yanda makamar abin yake da to amma dai da yake ai ka tashi sai Allah yana taimakawa to haka sai nayi wannan jarrabawa na samu nasara shi ma kansa wannan samun wannan Howard Hughes wannan scholarship din ita ma haka ne ban san ya za a yi ba ban san wanda zai bani wani shawara akan da ba kawai dai Allah dai taimaka da na aika da abin na samu nasara sannan bayan wannan da na aiko application na makarantu wanda na fara aikowa a University of Memphis University of Tennessee.
Tennessee.
To da suka ga abin nan sakamakon jarrabawa ta. Sai suka aika min da wasika cewa sun ga application dina kuma suna murna da shauransu. To ni a zuciyata sai na ji kamar cewa to ai wannan ma kamar sun dauke ni ne. To saboda haka sai ma na bar aikawa ban aikawa waɗansu guraren ba.
Tunda wannan sun yi cin yaba farko.
Tunda sun yaba. To shikenan bayan ƴan watanni ina jiran aiko min da cewa an admit dina sai kawai naga wasika suna cewa kai in yi hakuri ba samu wannan abun nan ba ni gashi ban nayi security ake cewa da
kama ganye
ko na saki na dafi sauran gurare dai kamata ban aika ba saboda su wannan sun nuna min kamar sun bani hanya ko daga baya to shikenan kage ta hanya ta rufe na yau kaina to amma Allah cikin ikon sa a tsakan wannan tsakanin su wannan scholarship na Howard Hughes da na ni apply sai suka aika cewa sun bani to da suka aika sun bani sai suka aika wa ita wannan makaranta da take Memphis cewa gashi sun bani to ita wannan scholarship kuma gaskiya abu ce mai kima sosai gaba ɗaya su wannan Memphis ma ba su taba samun dalibi da ya same ta ba
to kage ya zo musu
tarihi suka mara jiki suka tira na lokacin nayi tafiya ma bana Nigeria na zo na tam na samu da wasiku da waya ana tunan a wannan tunan saboda suna son su ce sun canja yanzu sun bani sun bani
admission
sun yi amai sun lashe to ma'ana wannan duk kaga yana nuna akwai lokacin da na shiga lokacin da na dauka cewa dubban samu ba to amma kuma da yake Allah yayi dai nufin sa na samu to har nazo na kanto da nazo nan kuma shine sai na canza daga wannan makaranta na dawo Johns Hopkins saboda ina ganin kamar
da Hopkins
ne transfer saboda sun fi kwarewa abin da yasa saboda gaskiya sun fi kwarewa akan ai har wannan harka ta likitanci sosai to shi yasa sai na dawo na
da to ka san yawanci zaka ga cewa idan ka gama karatun akwai wanda zaka yi tunanin to yanzu kuma zan koma gida tunda yake ka ce kana son ka kware ne kana tunanin dama wace kasa zaka je to gashi ka shigo kai karatu ya ake su suka ce tsaya kai aiki ko kai kace a kai bari kawai nemi aiki in ci gaba da bincike na
ai yawancin mu zan iya ce ma ni dai a iya sani na duk yawancin mu musamman mutanen mu na arewa yawanci duk wanda zaka ga yazo nan dama yana tani ne ko badi ko badin gaban zan koma gida
ya zuci da
zummar mutane dama ni duk wanda na sani duka irin mu dama zumun mu chatu zan gama na gama wannan nace to bayan na gama wannan nace zan yi residency dama ni tunani na ci na gama residency din nan shikenan to abu bi ne na daya shi wannan fanni da nayi sai ya zama da cewa idan na ba lamarin situation namu na medicine a Najeriya yawanci kayan aikin abin da zan iya yi babu shi sosai ka gani sannan na biyu abin da ka faɗa suka ce su suka rike ka ana su ce ah to gashi ga kaza kuma kai kaza gashi mu baka nan kaza bari mu baka misali ka ga misali lokacin da nayi na gama wannan residency na kwarewa a harkar pathology ya zama kamar abin da za a ce consultant kenan
ko na magana kwayoyin halittar cututtuka
inda suke yawa to akwai su wanda muka yi kamar zan ce wanda muka gama tare da su mutum kamar guda hudu wanda zan ce kamar ajin mu daya mun gama shekara guda wanda duk yan nan ne kuma duka sun yi MD da PhD ka san abin da ake cewa MD PhD anan ba mini sauki ba
sai wanda ke nan
yawa kuma mutane ne wanda ni kaina ina sha'awar ya kamar kwarewar su da shauran su amma kuma iga Allah cikin ikon sai naga cewa bayan da muka gama din nazo ni ne a gaban su saboda haka abin da ake bani cewa ka zo kai kaza su ba a ba su ba kana fahimta ta to saboda haka kaga zai wahala kuma ka ce ga aka tsallake kamar Allah ya baka wani abu haka na wannan so shi yasa wani lokacin sai ga cewa ka zauna kuma ka fara sai garin kana cin nasara akai kana cin nasara yawa kana ta ƙara wannan to haka ne ya faru sai ga kafin ka ankara kuma su mu can gida gaskiyar lamari ni ba wanda ya taba ko ce ga wani abu da zaka ka zo kai wani special haka wai a ce bayan kwarewarka muna irin wannan ni gaskiya bai taba faruwa da ni ba gaskiyar
lamari saboda haka kuma nan gashi kana da shi
kar kai
su kina da fa
yawa to ka gani kuma wani abu da zan ƙara wanda yawanci ban so ina fadar wannan magana ga duniya ba amma yau zan fada
yawa
lokacin da na taho din nan nake ma wannan Howard Hughes sun bani tallafi da cewa da tuition da kudin kashewa ta da komai da sun gaya to kafin nan gwamnati ta gida ta jihar Kano san saboda maganar jaraba da ne ta WAEC sun ce sun za su dauki nauyi na har zuwa PhD degree na uku ko ina a duniya
shin da kai wajen rabawa
yawa sun bani wannan a rubuce an yi gangamin taro an yi komai ina da takarda da komai na je har gwamna lokacin gwamna Ahmed Daku shine ke gwamna Kano an yi wannan lokacin na
Ahmed Daku to lokacin ina sanna primary
yawa to kaga lokacin kenan to shikenan to sai na zo na samu ita wannan wanda za su dauki nauyi na kaga ba sai na nemi tallafin
jikoti ba
to amma kuma sai zama na cewa akwai wani abu guda ɗaya da su wannan Howard Hughes ba sa biya shine health insurance
wato
insurance
lafiya
yawa insurance
lafiya ita ake rayuwa
yawa insurance lafiya kuma in kana dalibi kamar yanda ka sani dole ne sai kana da wannan saboda haka ko ka fito da shi daga aljihunka dai ko ka san yanda
zaka kuma wanda fito da shi daga aljihun ba sauki bane
ba sauki bane tunda ba to sai haka abokai suka yi mushara'a to tunda kai already dama Kano tai maka alƙawarin daukan nauyinka gaba daya kuma gashi yanzu ka ma rage muku aiki tunda wannan hawaci suna biyan kusan 90% ka 90 cikin 100 abin da kake nema wannan dan kalilan ne na magana health insurance ka rubuta takarda ka ce gashi ki wannan kawai kake tambaya shikenan na rubuta takarda na aiko scholarship nace gashi ga takardar da aka bani da gwamna ya bani lokacin da ne wannan kaza za ka dauki nauyi na amma yanzu ba daukan nauyi nake so ba saboda na riga na samu tallafi amma wannan maganar insurance ta lafiya gashi ga kudin kaza ne saboda haka a taimaka min kuma kudi ne kamar yanda ka sani ba masu yawa sosai ba wallahi abin da ya bani mamaki sai aka aika min da takarda cewa ai kawai kai hakuri ba za mu iya cika wannan alkawari ba ba za mu iya cika wannan alkawari ba a takaice kenan to bi hannu hakura sai again wani wanda ya ƙara bani ya bani shawara to shikenan da abin haka ne a tuntubi akwai haka wani da a ce kamar dan uwa wanda yake babba ne wanda ya aiki sosai a gwamnati babba ta da ya rike mukami sosai sai da aka aika masa da takardun nan aka aika masa da takardun sai ya je ya samu gwamnan lokacin ba zan faɗi ko wane ne ba lokacin ya nuna masa ya ce to kaga ya za a aika nan da gwamna ya bada wannan ya ce ya za a yi wannan a biya ni haka a wannan tallafi na na insurance lafiya
tunda ma ba mai tallafin karatun bane
ake to amma kaga wannan ni abin da yake nuna wa lamarin da mutane da yawa sun sani na kuma gane kasan mu kaga abu ne wanda an riga an yi alƙawari
ga shi kamar miliyan 100 ka ne ba ne lokacin da ake
fara jami'a ina ai lokacin a dala ko nawa ne bai fi dala ko dubu uku ne ko hudu ne ka gani gaba ɗaya kudin shi ne nake ka gani ba mai yawa bane to amma ga ɗalibi tunda ni ba wani aiki nake wannan ba kaga ai zai zama na cewa ya takura to abin da yake daure min kai ya bani mamaki cewa wace irin wato ma'anar mu ba za mu iya wani abu sai idan ka bi ta hanyar wani yanzu da ba ni da wannan wanda zan wani dishi kenan kuma da ma cewa su wannan Howard Hughes din nan ba su sanni ba ba dangin iya babu na baba ba su taba gani na ba kawai suka bani suka dauki nauyi na lokacin in ka ji kudin da suke biya da tuition dina da abin da suke bani kudi ne masu yawa ka gani ko saboda Johns Hopkins da sauran wannan makarantu ka san suna da tsada ka gani to amma maganar kudin makaranta da shauransu su za su biya har kai shekara hudun nan ko ba abin da zaka biya ba su daga baya kawai dai taimakawa ne to abin ya bani wato ya akwai dadin sa ba ban ji dadin sa ba
yanzu da faruwar wannan abun da zuwa da ka taho da aka yi ma wannan ka ji cewa kai ba zan ma koma gidan ba ka ji wannan
to ai shine abun mamaki ai duk wani bana jin akwai wani mutum da za a ce kai haifaffen Najeriya ne da za a yi ma wani abu da za ka ji ka ce kai ka yi fushi da ita ko ka ce ai ba zai yi ba saboda ai ƙasa ka ce shine abun ai shine abun ma ba ka wallahi ban ji wannan ba kuma har yanzu tun a lokacin ban ji ba kuma har yanzu ban ji ba kawai dai abu ne wanda za ka ce to su wannan wanda suka dau wannan shawarar cewa ba za su bada abun nan ba
me suke tunani
me suke tunani watakila ba sun yi wani tunani daban suna ganin cewa to ai tunda ma na riga na samu wanda suke bani wannan me yasa sai na zo na tambayi wannan ko ba dai menene ba su ne Najeriya ba mutane su ne Najeriya dan wani officer ko wani ma'aikaci ya ma wani abu ba za ka ce za ka yi fushi da kasar ka ba ai ba zai yi ba
da kana da sarki abba da kana karatu ka san akwai abin da lokacin muna secondary muna karatu har muka shiga jami'ar zamu ne yana ai wani kwaro ne to kai kwarin nan ne irin kankan na ja ne koko kawai dalibi ne kada ran kada han yaya kake a lokacin
to ai wannan da sai dai ka tambaye wannan muke makaranta ta yi za su baki wannan asa
to kanka abin da ake cewa gwani bai ban kansa to ba zan samu wanda zan tambaya haka amma yanzu misali akwai matsaloli a Najeriya lokacin da kuka yi karatu da ilimi harkar yanda yake a lokacin da zuwa yanzu misali
haka
zan iya sanin yaushe aka haife ka wani shekaru kake da shi yanzu da kuma yanda zaka iya saboda ka ji daɗin haɗa mun cewa da yanzu ya ilimin yake shekarun ka
na kware da gaske to da gaya ma lokacin da na je secondary school 1979
79
na shiga form 1 aji ɗakin kuma na gama 1984 to kaga wannan lokaci daga na 1884 zuwa abin da ya kasa kaga lokaci ne wanda Najeriya abubuwa yanda suke kusan zance abubuwa suna tafiya fiye da yanda suke tafiya daga baya daidai malaman mu muna da malamai kamar misali a Dawakin Tofa malaman mu da akwai PhD da dama wanda suke PhD malami na chemistry malami na wannan sannan akwai muna da malami wanda yake Australian ne PhD ne da shi yazo yana koya mana akwai malamai daga kasashe daban-daban kuma muna da abubuwan aiki kamar laboratory da ake yi ta yin aiki BB ne kamar misali a ce chemistry lab ko mu guda biyu ne da mu kuma kowanne da kayan aikinsa cike da sabuwa da tsohuwa kuma kowanne akwai sosai-sosai a kayan aiki a ciki to kaga bambanci kenan
yanzu ajujuwan zaman ma ya zama tashin hankali bari lab
haka ne
to a lokacin da kuka ka gama ka taho nan kai komai ya ka bambanta aiki misali a Najeriya kafin ka taho ka danyi aikin asibitin
nayi musamman na house job ina naye anan da Murtala asibitin Murtala da da Nasarawa da kuma asibitin Hasiya Bayero na yara na eh na yi wannan
to da kazo nan ya ka hada aikin wani irin bambanci ka gani kai aiki a gida a likita nan kazo ka zama likita kana aikin ka a gida ya bambancin yake
a bambancin wato duka bambancin yawanci ya shafi maganar kayan aiki ne su yawanci gaskiya yanda ake trainin likitocin mu a Najeriya da kuma likitoci a ya sani na gaskiya wato za ka ga mutane duka masu hazaka da kuma you know nuna himma ga wajen aikin inda ake samun cikas shine cewa abinda zaka so kai wani kayan aiki na ko bincike ko wani abu sai ga cewa wani lokacin babu saboda haka bayan da zaka yi you know kai so amma anan
duk kwakwalwarka dole ka hakura
yawa dole ka hakura dole ka hakura kaman misali zaka tafiya ne motar ka wannan tayar da ka dan yi tafiya ta fashe baka da spare sai ka tsaya kai sati guda kafin a canja ma taya wannan radiator ɗinka ta fashe ka wannan ko diyan da kake kai kwararren direba ne bayan da za a ake cewa ka je cikin lokaci amma wanda yake yana cikin mota mai kyau kusan sabuwa nan da nan cikin an awoyi sai kaga ya kai ya gaci inda ake ci to kaman misali to shine bambanci nan saboda yawanci kayan aikin da kuma duk abu ne da ya shafi cewa kudin da ake sawa na tallafin kayan anan akwai can kuma babu to shine bambanci
da lokacin da ka tona kana da iyali a gida kana da mata da yara ko ku sai da ka zo nan ka kai
lokacin da na taho na yi an daura aure na kenan to bayan na dan zo na haka da dan lokaci kadan na je aka yi biki na taho da matata na
yanzu kana da yaya nawa ne
yanzu yaya na biyar yaya na biyar insha Allah
to akwai wani abu matasan Najeriya ko matasan mu na kasashen Afirka da suke ganin cewa rayuwa tana da wahalar kaiwa ga gaci yanzu kamar yadda ka bada misali da cewa lokacin karatunku akwai slab akwai komai idan ina wani kauye a zaune a matsayina misali ni Usman a wani kauye nake a zaune nake kallon wannan tattaunawa ko nake sauraro ya zan zama kamar sarki Abba da wannan challenges ko kuma matsaloli ko kalubalen da ke karatu a Najeriya da karatu a Najeriya suke ciki
to ka san Allah ya ce tashi in taimake ka mu kanmu nan irinmu da muka zo nan ban mu taba ba wai zama muka tunani muka ce a zan yi kaza in dai kaza ya zama kan zan yi aje nan kuma yawa kawai abu ɗaya ne da ke zuciyar mu cewa ba za mu buwa mu da ragwanta da himma na cewa ga abin da na sa a gaba cewa ya za mu yi duk yadda za a buga ba za mu ce mama dau karbar no a san'ansa ko ma'ana yanzu kamar misali da nake gaya ma wannan harkar cewa ya za a zo nan din nan ko a lokacin da nayi da na taho din idan da zaka duba abin haka zaka ce ai ba yanda za a yi kawai ka ce wai kai zaka tashi ka zo nan
kawai
ka ne da kai da zaka biya wa kanka ba kuma ba wai wani wannan ne wannan to amma saboda himmar ka buga nan sai ga cewa Allah ya buɗa ma wata hanya da kuma san da ita ba to ni shawara ta duk a inda mutum yake ko duk abin da mutum zai yi idan ka sa wannan niyyar ka sa himma a zuciyarka kai ka sa a gaba kuma baka samu abin da kake tunani ba Allah zai sauya ma da wani abu bayan da za a yi kamar cewa ka tashi a tutar babu kamar misali da ake bada abun nan labar almara ce ko za a ce na ce wai kwaɓi biyu sun faɗa ƙwaryar nono ɗaya ya ce to wannan ta yi mana girma bayan da za a yi wannan ya tsaya kawai ya nutse ya mutu ɗaya ya tafan kamfan kan har sai da mai ya taru ko?
Mai ya taru
mai shanu ya taru ya taka mai shanu ne ya tsallako
ya fito
kaga bai san cewa in nayi wannan buge-bugen mai shanu zai faru ba duk ba shi da wannan ilimin amma Allah ba zai barka haka ba in dai mutum zai tsaya duk abin da ka sa a gaba ka ce kai ba za ka yi ragwanta ba kai ba za ka yi lalaci ba kuma kai ba za ka yi hadinci ba za ka tsaya tsakani da Allah kai ta yi kai ta kokari to akwai hanyar da Allah zai fita aka gani ka samu hanya
eh kafin mu je ga aliban kananan da naga ana suna taya banka a wani video suna ta magana akan ayyukan da kuke yi anan na bincike iyaye na san cewa ba a tafiya a rayuwa sai da su wanda kuma suna da rawar da suke takawa wasu iyayen sukan sauke nauyin da Allah ya dora musu wasu kuma sukan samu na kasu yaya kai ne iyayenka
Ade alhamdulillahi so my bina Allah ya masa rasuwa lokacin na kusan zan ce shekara 14 haka 15
Allah
ya masa rasuwa su kuma mahaifiyata ta yanzu tana nan da rai sannan akwai kakata wadda kamar zan ce ita ce ta rene ni kusan komai da komai so alhamdulillahi alaka ta ni da da mahaifa shine duk abin da suke so inde abin da zan iya ne zan ina su zan kokari gwagwadan iko kuma dole ne sai da addu'a su ta alheri za ka ga cewa an samu ci gaba so I think kamar yadda ka faɗa wannan kware da gaske abu ne muhimmi wanda shine sirri ne babba na samun success ko natija nasara a rayuwa da mutane dai a watakila ba sa kula da shi ko da ke dai malamai suna yin suna yawan faɗa to don ya ce gaskiya suke faɗa gaskiya suke faɗa dole ka tsaya da duk wani ma dai wanda duk wani wanda yake ma za ka iya taimakawa dan uwa ne ko wanda yake iyaye ko wani abu to dole ne mutum ya zaka mai da koyar
to misali yanzu addu'a nan tafiyar da kai ka dauko tun daga gida har zuwa nan har nasarorinka akwai tambayar da zan maka amma na ajiye ta karshe ce kafin sannan akwai waɗanda naga kamar yanda nace bidiyo na yawo suna yabo a ai sarki abba yana da kaza yana koya mana aiki yana kaza muna bincike yaya kai alaka ka take da wannan binciken da kake da waɗanda kake koyarwa yaya abun yake koyarwa kake yi bayan aikin da kake koya shine ban gane ba
eh so wato ka san tsarin sunanan kusan ko ina a duniya ma shi wannan bangaren kamar shi wannan binciken yanda zaka koye shi shine kamar dai yanda misali mutum yana so ya koyi makanikanci kaga abin da zaka sai ka je kana aiki tare da makaniki a ce ka dauko spana nan a zo a canza taya nan bayan lokaci yan shekaru sai ka kai ma ka zama makaniki haka ne to wannan sirri ne na cewa na koye wanda ko a ilimin mu na addinin mu tana so ya koyi wani bangare a yawanci za ka je ka zauna tare da malami koyi shekaru malamin hadisi ne sai ka cewa bayan kai wannan shekaru kai ma ka zama haka ne ko an ce mai zaunar mazaunin wanda yake zaunar da madaukin kanwa dole ya farin kai to wannan sirrin shi ma su suke amfani shi ma'ana yanzu kamar ni kaina ta yana ne koyi wannan abin bayan na yi karatun wannan karin digiri da tauran su duka ai sirrin abin shi ne cewa ina tare da professor wanda ina yin aikin nan kuna tare kana ganin yadda ake sarrafa abubuwa yadda ake tafi da abubuwa to har na zo na zama ni ma yanzu ina waɗansu to su wannan ɗaliban da ka gani ɗalibai ne wanda yake suke su ma sun zo muna aiki tare da su za mu zauna zan gaya musu cewa ga bincike abu kaza za mu yi idan sun je sun yi wannan bincike za su kawo su nuna min gani in ce to wannan ga abin da yake nufi ko kuma mu yi kaza ko mu yi kaza ga yanda za mu wannan ɗinsa bayan su kuma an yi shekaru su ma shi kenan sai su je su ma suna irin wannan aiki yawwa to wannan saboda wannan alaka wato ta wuce irin ɗalibi da za a ce yana zaune a aji kai kuma ka zo gaban allo ka koya masa kai lecture ya tafi kai ma ka tafi ka gani wannan za ka ga cewa kuna da alaka sosai wani lokacin za ka karfe 1 na dare karfe zan koma da email wani lokacin suna mamaki saboda yawanci da daddare ban cika yin bacci sosai ba karfe biyu sai in aika masa da ansa ko karfe 4 na safe sai in aika da ansa sai ringa mamaki to za ka ga cewa ka san mutum sosai za ka gane mutum halinsa na kirki ne ko kuwa ba halin kirki ne da shi ba to shine wannan sai abinda kake gani saboda wannan alakar wanda take alaka ce sosai za su suna ganin cewa kamar kai mai malamin nasu ka damu da su ko baka damu da su ba saboda mutum ya zauna da shi irin wannan kokai aiki haka shekaru komai ko kana boye halinka dole halinka zai fito saboda haka in kai mai mugun hali ne ko kuma kai bake ta ci ne baka san wani ya ci gaba kane ko mai kashi ne duk za su gane don sai gane cewa ba haka bane to shine irin wannan abin da ka gani an bayar daga ciki shine abin da kamar su wanda aka yi aikin da su ga cewa ba a nuna musu kyashi ko ana dai taimaka musu wani lokacin za ga mutum dalibi a ce mahaifinsa ba shi da lafiya a wata kasa yana neman a ba shi izini ya tafi ya je watanni waɗansu za ka ga ba sa son su bayar amma idan kamar kai kanka kana tunani ka wannan fa mutum ne dan adam ne kamar kai yana cikin waɗansu halin ko za shi ga wani hali dai da za ka taimaka musu to duk irin wannan suna tarawa a zuciyarsu sai in abin ya taso sai su ce ai ga abin da ya sa yawa to shine abin da ka gani
wace karrabawa ce ake maka
to wannan abu ne da ake cewa tripartite legacy wanda su ake bayarwa wanda abu ne ana duba abu guda uku na ɗaya shine kamar yadda ka faɗa yanda ka horas da waɗansu ko ɗalibanka na biyu shine bincike da kai kamar natija ko nasara da aka samu akan shi aikin kowane irin bincike kake yi sannan na uku kuma shugabanci na haɗa kan mutane wanda za a ce an yi aiki duk gaba ɗaya a samu nasara ko a gida shi inda kuke aikin so kamar shine ake cewa leadership to shine wannan abu guda uku shi yasa ake cewa tripartite wato kamar taura uku
aka tauna to misali wannan dai abubuwan misali bayan an yi kyauta din ta ƙara maka kamar misali a ce to ai tunda an bashi kyauta ta ƙara harba shi sama ta ƙara tana wani tasirin an ba mutum wannan abu
kwarai da gaske yana da tasiri kwarai da gaske saboda shi duk inda aka ce an ce ga shi an ba wa mutum wani karama ko wani abu da ake cewa recognition to yana da tasiri kwarai da gaske na sauran mutane za su gani kuma ko su kansu a ɗaliban za a gidiya kuma za su ƙara son su ce su zo su yi aiki tare da kai sauran ma dai abokan aiki duka haka ko colleagues duka za su fahimci cewa to wannan ma muna neman wani taimako ko wani guidance ko wani a nuna mana wani hanya haka za mu iya taɓar wannan mutum a kan abu
a duk wannan binciken da ka yi me ce ce babban nasarar da ka samu a ciki misali a ce wani abu da kila za ka ce wannan ita ce babban nasara ce a zamanin America da binciken da nake yi
to alhamdulillah don kusan kullum wannan ita ce tambayar da ni dai kuma na san sauran ma waɗanda suke na watakila za su ke wa kansu cewa zaman nan da na yi a nan ban yi zaman da ya zama na cewa ba shi da wani tasiri ko mara amfani ba.
Zaman kare aka rufi.
Yawwa to gaskiya babban nasarar aka yi shi ne cewa ita wannan cuta ta kansa kamar yadda na watakila ka sani sauran mutane suka gani tana da wuyar sha'ani wajen magani tana da wuyar sha'ani kwarai da gaske kuma ba cuta ɗaya ba ce cuta ce kala daban. To akwai wani abin nan da yake sinadari za a iya cewa da yake sa wannan kansa ɗin wanda tun wajen kusan shekara 40 an san da shi kuma an san cewa shi yana daga cikin ɗaya abin da suke kawo ita wannan cuta. To amma ta yanda za a bullo masa a yi wani magani da zai taɓa shi wannan abin yayi a cikin ita kansa ɗin ya magana an kasa samu. To Allah cikin ikonsa mun samu nasara yan wannan shekarun da suka wannan mun yi abin nan ɗin kamar drug wanda yake yana zai yi abin nan ɗin wannan so yanzu muna harkar ma kan cewa insha Allahu da yardar Ubangiji yanda za mu kuma a yi fara gwajin wannan ba mutane to ita kanta wannan nuna cewa shi wannan abin da ya ciwo mutane tuwa ƙwarya an samu abin da zai iya kamar taɓa shi maganinsa to shi ne wannan abu ne da yawa wanda mun samu wannan da yawa akan wannan abin ƙwarai da gaske.
Alhamdulillah to idan ka kwatanta yanzu ka gaya mana matsalar da ake samu ko bambancin aiki a nan da aiki a gida a gaban da ya shafi likita shi kanshi a kasar mu in yanzu aka ce irinku aka tambaye ku menene babban matsalar harkar lafiya a kasar mu ya za a yanzu misali a ce ni ina Najeriya sai in ce maka to ya za ka yi magance mana wannan matsalar ina da position da kila zan ce magance mana wasu shawara za ka bada akan harkar lafiya a Najeriya musamman kaga mata da yara da tsofaffi harkar lafiya a Najeriya ko a kasashenmu na Afirka ma gaba ɗaya me za ka ce
to gaskiyar magana kaga wani lokacin mu a Najeriya muna mantawa cewa akwai fa sauran kasashe na duniya ko a Afirka da kuma sauran kasashe ma ba Afirka ba istima bil adama ne kuma duk irin matsalolin da muke da su ma suna da wannan matsaloli hanyoyin yanda za a magance su kuma akwai kwararru da yawa da suke magana akai kuma ko sun kowa zai ce ya san hanyoyin da za a magance amma abu guda ɗaya ne matsala shine ana sai an samu abinda ake cewa niyya kyakkyawa ta cewa lalle mun kudirci niyya kuma za mu yi wannan abu an ce namal amalu bin niyyat komai aiki da ma'ana yanzu duk abinda za ka yi dole in dai za da gaske ne in kana so ka bude shago a kantin kwari sai ka yi niyyar cewa lalle ina so in bude shagon nan sannan kuma ka bi hanyoyi ne da za ka tara kuɗi ka je ka bude shagon nan idan babu wannan abubuwan guda biyu duk ba zai yi ba so maganar lafiya sai shugabanni sun yi da mutanen mu musamman shugabanni sun kudurci niyyar cewa lalle muna da niyyar za mu magance matsalar rashin na ɗaya kenan na biyu shine cewa to mu saka kuɗaɗen da ake nema da za a yi abubuwan da ya kamata da a kawo ƙwararrun nan da za su yi aikin nan shi ko ina abin da ake kenan ba su dabar bane abin bayan da za a ce mu ce muna son muna da matsalar rashin lafiya muna so mai maganin rashin lafiya amma a kasafin kuɗi sai ya zama da cewa abin da aka ware na rashin lafiya nan ba zai isa ba kamar kai ne kana so ka aima miya a gidanka da nama da komai da komai amma kuɗin ce fa ne sai ka bayar wanda masarar da za a saya ma tuwon ma da za a tuka da kira kuma sannan ka ce da aka zo ka ci tuwo da miya ai kaga baka yi kanka to abin da za mu lura shine mutane su lura ta yaya mu ya magana arzikin mu na Najeriya da yanda ake kashe kuɗin mu gaskiyar lamari ya za a ce muna da mutane yara da mata suna haihuwa suna mutuwa wajen haihuwa ana nan yara suna mutuwa asibiti ma magani amma a ce sanatoci da ƴan siyasa suna irin makudan kuɗi ko suna sayan manya-manyan motoci ko za a yi kaza da kaza shine gaskiyar lamari kaga abin ya shiga harkar ya shiga siyasa so ansar tambayar ka shine cewa idan dai da gaske muke yi to a solution din abin daga siyasa ne dole a siyasa amma idan dai mun yarda akan cewa za mu ɗebi kuɗi a ɗiba mutane cewa ga mutanen siyasa to kaga shine matsala idan ba wannan tallafin ba abin ba zai yi ba ko ba haka tallafi da za a bayar na cewa a bada isasshen kuɗi da za a yi a samu da ƙwararru da shauri idan aka yi wannan ƙwararrun nan na ɗaya tukun su kansu mutanen mu na Najeriya na cikin gida muna da ƙwararru
ina ga sai ka dan abin nan ina kamar ya dan yanke ma fuska ta ƙasa
oh okay to haka
yau this is good yau wa kace dan daga dan ba ka dan wurin magana tallafin nan
yauwa to ma'ana sai gwamnati ta tsaya da jama'a an ce za a bada isasshen tallafi na kuɗi da zai isa a aikin nan idan ba wannan kuɗaɗe kaga ba zai yiwu ba ko mu ce za a nasara ba zai yiwu ba to shine gaskiyar lamari idan aka samu kuma sauran kasashe da yawa suna yin wannan iya daidai iya wasu amma gaskiya Najeriya ba ma sa kuɗin mu abin da ya kamata sosai gaskiyar magana ke
ya bar jaki ana bugun taiki
yauwa
wannan nasarorin da kake maganan da ka samu da kuma wanda wasu ma suka samu kila a gargashin ka ko kuma kai ka samu a gargashin wasu akwai magana daya a Najeriya ko a kasashen mu nakan bani misali da Najeriya ne saboda nan ce muka fi sani sannan kuma kasashen Afirka yawanci zaka muna kwaikwayon juna a abubuwa daban-daban da an yi tunanin Afirka zaka ga an yi maganan cin hanci rashawa kaza cututtuka kwararru irin ku akwai yanda zaku ku taimaka ko akwai yanda kuke taimakawa dan ku ga cewa wannan abin yana raguwa
to iyakacin kana magana cewa mu kamar da muke nan ya za mu taimaka kamar cin hanci rashawa ya ragu to akwai abubuwa na daya dai kamar akwai ɗan uwanmu da suke nan wanda waɗansu su za ka ga cewa an ce su zo Najeriya su yi wani ayyuka da dama daga cikinsu ko ba zan ce duka ba amma dai da dama za ka ga ni dai wanda na sani za ka ga cewa muna ƙara ba su ƙwarin gwiwa cewa idan sun je kar su shiga cikin wannan barna da ake yi kasa ƙara wa program ɗin. Kasu ƙara wa wutar kananzir ko fetur. To, na ɗaya kenan. Na biyu, duk wanda za su saurare mu, za mu iya nuna cewa wannan hanya da ake bi ta wannan hancin haji da rashawa ba hanya ce mai kyau ba da ya kamata. Amma duk banda wannan ma, duk inda ya shafi wani haɗin kai, musamman a misali akwai wani lokacin ko universities ne ko asibiti ko medical center ko teaching hospital wani lokacin ana samun wani abin haɗin kai da ake yi tare da su so muna kokari ko kuma waɗansu ne wanda suke muna tare da su a nan samun ƙwarin gwiwa muna zuwa mu ce za mu yi a wannan aiki so dan an ce wai Najeriya akwai rashawa ba na ɗaya da ba duka kowa ne yake wannan abin nan ba saboda haka ba za ka yi baya da taimakawa ba duk inda aka ce a zo a taimaka ni dai personally ni kaina duk wanda ya ce min yana da wani abu na cewa za a zo a taimaka ina zuwa wani lokacin da kudin aljihuna zan biya in zo in ji yaya me in ga in abin da za a biya in abin da zan iya ba da shawara ne in ba da shawara idan an dauka wallahi alham idan ba a dauka ba
na fita
na fita kaina yawa.
Nasarori da komai a rayuwa wasu suna ganin cewa in sun ci nasara kila kwarewa ce a kwazo ne a sa'a ce kai menene a ciki wannan din nasarar da ka samu yanzu a America shekarar ka nawa sannan kuma yaya a America kenan kana ganin kwarewa ce iyawa ce kwazo ne a sa'a ce yaya zaka kwatanta samun nasarar ka
to wannan a hakikan lamari zaka ce taimakon ubangiji shine abinda yasa ko zaka ga cewa wani lokacin zaka ga wani wanda zaka ga cewa misali yana da kwazon ko yana da kokarin yana so yi amma kuma bai samu hanya ba na dai kenan to amma kuma Allah ya ce tashi in taimake ka da wuya ko kuma in ce ba zaka taba ganin wanda yana kwanci haka kawai ya samu wasu nasarori ba so zan iya cewa kai abin da yake hannun ubangiji kai baka da abin nan control a kansa saboda haka kai dai ya kai naka ne a hannun ka ne Allah ya yanka kai yi shine kai ka tashi tsaye kai iya kokari kamar yadda kace kai kwazo akan abin da kake kai kuma kai shi saboda Allah kai sai ga cewa Allah ya buɗa maka hanya so abin da zan iya cewa kawai kamar yadda na faɗa dazu shawara ta duk abin da mutum shi yasa ake cewa idan ka zaka so kana so ka zaɓa wani aiki da kake so ka yi a ce abin da kake son sa ne a zuciyarka
haka
to saboda idan kana son abin za ka iya mai da hankali a kai za ka ji kamar ma ba aiki kake ba saboda ni gaskiya
yanzu kana kauna aikin
aikin da nake idan tashi har so nake litinin ta zo ni aiki saboda aguna ba wani aiki ne da yake damuna ko ina jiran wai yaushe lokacin tashi daga aiki zai yi tafi ba
ka kosa ka tafi gida
yawwa ba wannan tunanin kamar abin da nake son yi ne muna ma cewa har ma za a biya ni kuɗi in wannan aiki to idan ya zama abin da kake son sa ne to za ka ga cewa duk iya lokacin za ka kashe kana yi ko kuma wani abin da za ka yi kana yi ba za ka ji nauyin sa ba to idan kai wannan zaka samu wannan nasara to shine ni nake ganin wannan shine kusan dalili ko kuma hanya da a ce mutun ya samu jin dadi kuma ya samu ci gaba akan da abin da ya sa a gaba
ya iyaye za su taimaka ma ƴaƴan su su kai ma gaci ma'ana ba saboda wasu zaka ga kasashen mu sai a ce maka kai likita zaka zama a kai lawyer zaka zama engineer zaka kai jirgin sama zaka tuka sai abin da iyaye suke so suke tunanin za su tsaya ƴaƴan su su yi kana da shawara akan wannan musamman kai da kake da ƴaƴa yanzu biyar anan
to wannan babban nukta ce wanda kuma ha ko addinance ma malaman mu na addini sun yi rubuce-rubuce sun yi magana akan wannan cewa yaro abin da yafi masa shine idan yana da za ka ga wani yaron tun yana karami yana nuna sha'awa da ƙarewa akan wani fanni to idan dai wannan ba wani fanni ne na haram ko wani abin da ba a so ba ya fi cancanta a ƙyala mutum ya yi wannan lamari ya tafi a kansa zai fi samun nasara a rayuwarsa sau da yawa idan iyaye suka tilasta cewa sai yaro ya yi abu wanda ba shi da sha'awa kan abin nan to ba zai yi nasara a kan abin ba sai wani lokacin sai ya zo ya bi babu akwai wani abin nan da na taɓa karantawa a wani littafi da ake ba da misali ne cewa Germany da can akwai wani yaro ne haka da ya taso wanda shi ba abin da yake so illa doki dawakai yawa so gidajen kamar sarakuna da sauransu da suke da dawakai kullum shi ne yanda zai ya ba su abinci da wannan da wannan sai malamin yake ba ake cewa bayan shekaru da dama sai ya zo ya samu wannan yaron ya zama shi ne shugaban mayakan wannan garin gaba daya saboda ƙwarewarsa da wajen hawan doki da yanda za a wannan shi da wannan harka gaba daya ka gani to shi ne yake ba da misali cewa yake ba da wannan as misali na cewa idan mutum ya taso abin da yake sha'awa a kai za ka ga kowa da abin da nasibin da Allah ya bashi kowa za ka ga da wata baiwa da Allah ya bashi to idan dai ka fahimci kai in mahaifi ne ko kuma kai kanka idan ka haifi fahimci to Allah ya buɗa ma wannan baiwar ta wannan bangaren to in dai ba abin da yake wani abu ne da za a ce wanda ba a so ba to kai in kai laru wannan abin za ka ga cewa za a samu nasara to shine shawara wannan shawara ce babba kwarai da gaske
daga ƙarshe akwai abin da kake so ka faɗa wanda ban tambaye ka ba
to ina ganin mun wannan din abubuwa da yawa wani abu matakila da zan faɗa shine cewa akwai dauri ko na malamai haka wanda ba wai kawai ta ɓangaren cewa sun koya maka karatu ba akwai wasu malaman da za ka ga cewa sun damu da kai suna tunanin cewa ko su baka shawara ko su nuna ma yanda lamarin duniya yake to akwai malaminmu da bakin tufa wanda lokacin shine principal ɗin wanda Allah ya masa rantsuwa na ɗan satitika kaɗan da suka wuce Malam Haruna Bello wanda gaskiya ya taka rawar ƙwarai da gaske da yawanmu saboda wani lokacin in ya zo aji saboda ajinmu musamman ya zo yana ɗaukan mu lissafi mu muna yin abin da ake cewa additional mathematics wanda kamar yawa wanda suka yi iya lissafi ne sai kuma aka ware su a wani aji daban saboda ka ba mu da matsalar cewa mai akoya mana lissafi da yawanci aji saboda haka wani lokacin in ya zo ba wai magana mai akoya mana abu yake ba saboda mun riga mun san duk abin da zai koya tsayawa zai kawai mana hira akan cewa rayuwa ga abin da ya kamata mu yi ga abin da ya kamata kar mu yi zai nuna mana cewa za ka iya yin kaza za ka iya zama kaza za ka iya zama kaza irin dai wannan abin da ake cewa kamar shawara dai ta harkar rayuwar zaman duniya
kamar yadda ana ake samun guidance and counseling da ake yi
yawa guidance and counseling to wannan ina ganin kamar ni ya ma fi ma koyarwar shi kansa subject din
darasin
kamar lissafin ne da yawa da ko yanzu bayan rasuwar wannan tasa akwai ƴan ajinmu da muka yi danyi magana muka hira akai wanda duk abin da muke tunawa kenan cewa wannan abin da ya gaya mana muna yara na cewa ga shi zamu iya kaza zamu iya kaza shi yasa dukkan mu yawanci wanda muka gama wannan science school za ka ga cewa mutane duk kowa daga wanda ya tafi ya zama engineer ko likita ko lawyer duk abin da za ka gani yawanci duk abin da suka sa a gaba suna samun nasara ne suka ta malamai to ba wai karatun ne kawai na kawai akwai ma karatun ba akwai wannan tunanin da aka canza mana kaga cewa duk kowane abu ne ma a duniya zamu iya yin sa da kana magana America nan da nazo tun daga wannan secondary abin da ya sa mana a zuciyar mu shine cewa ko nan muka zo zamu iya gogawa da su
gashi kuma ana yi
to ka gani to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci kwarai kwarai da gaske na cewa ka san cewa kai kanka baka da wani haufi na cewa waɗansu sun fika kamar yanda Allah ya halice su haka Allah ya halice ka yanda ya ba su kwarwa haka ya baka yanda ya ba in kai kokari ko me yanda suka kai ma zaka yi to ka gani to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske abin da ya koya mana kenan kwarai da gaske
to muna godiya sosai sarki Abba Abdulkadir farfesa kuma kwararren likita da yake zaune a nan Amurka wanda kuma zan tabbatar maka cewa muna alfahari da kasancewar ka dan Najeriya musamman ni da gashi Bakano ne dan wani saboda haka muna alfahari da kai sannan muna fata duk wanda ya saurari wannan tattaunawa ya koyi kalla zai dauki abubuwa darussa daga cikin maganganun da kai domin shi ma ya kai ga gaci ba tare da ci da zuci ba mun gode sosai
masha Allah nagode kwarai da gaske.